Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya nuna matakan damuwa kan goyon bayan da China take baiwa Russia wajen kare kanta. Inda ya gargaɗi ga shugabannin China kan shirin hukumomin Washington na saka takunkumai kan wannan al'amari. Kalaman na Blinken na zuwa ne yayin ziyarar da ya kai Beijing jim kaɗan bayan da ya kammala ganawa da shugaba Xi Jinping da sauran manyan shugabannin ƙasar ta Sin a wani zama da aka yi da aka tattauna batutuwa da dama tsakanin manyan ƙasashen biyu.
China is the top supplier of machine tools.
Blinken kenan a wani taron manema labarai a ranar Juma'a yake cewa China ƙasa ce da ke samar da na'urori da dama waɗanda Putin yake amfani da su wajen mamaye wata ƙasa mai cin gashin kanta.
President Putin is using to invade a sovereign country.
Ita dai China ta ce abinda take yi shine cinikayya ta yau da kullun da manyan ƙawayenta da ke Rasha. Yayin jawabinsa, shugaba Jinping ya kaucewa ambatar batun yakin Rasha da Ukraine. A maimakon haka sai ya mai da hankali kan yadda Amurka da China za su ƙarfafa dangantakarsu. Wata zanga-zanga da ɗalibai suka fara a Jami'ar Columbia da ke New York ta nuna adawa da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza ta yaɗu zuwa wasu jami'o'in Amurka. Lamarin da ya sa 'yan sanda suka riƙa tashin ɗalibai daga sansanonin zaman dushen da suka kafa har ma da kama su. Ɗaliban kwalejoji sun gudanar da makamanciyar wannan zanga-zanga a wasu sassan ƙasar, inda nan ma 'yan sanda suka kama mutane da dama. Zanga-zanga ta baya-bayan nan ita ce wacce aka yi a ranar Alhamis a Jami'ar Princeton da ke jihar New Jersey, inda nan ma ɗalibai suka fara kafa sansanonin don yin zaman dirshan. Kodayake 'yan sanda sun yi caraf, sun daƙile hakan kamar yadda rahotanni suka nuna. Ɗalibai a Jami'ar Harvard ma a jihar Massachusetts sun kafa sansanoni don yin zaman dirshan. Wata babbar tawaga ta masu shiga tsakani daga Masar a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas ta kama hanyar zuwa Isra'ila a ranar Juma'a, wani mataki na sake wani sabon yunkurin samar da kafar tattaunawa tsakanin Isra'ila da Hamas. Yayin da yake fargabar ƙasar ta Yahudawa na shirin kai wata mamaya a birnin Rafah da ke kudancin zirin Gaza mai iyaka da ƙasar Masar. Babban jami'i a Masar Abbas Kamal ne jagoranci tawagar, yake kuma shirin gabatar da sabuwar hanyar da suke ganin ya kamata a bi don a tsagaita wuta a Gaza. A cewar jami'in Isra'ila, ta nuna sha'awar amincewa da wata 'yar kwarai-kwarai yarjejeniya inda za a saki Isra'ilawa 33 daga cikin waɗanda ake garkuwa da su, ita kuma Isra'ila ta saki Falastinawa fursunoni. Daga nan kuma sai a ɗora kan yadda za a kawo ƙarshen yakin. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar Juma'a ya sanar da shirin aikawa Ukraine tallafin kayan soji waɗanda kuɗaɗen su za su kai $6 billion. Yayin wani taron manema labarai, Austin ya ce waɗannan kuɗaɗe za su ba da dama a sayowa ƙasar ta Ukraine sabbin makamai. Yana mai cewa da zarar an kammala komai za a yi gaggawar aikawa Ukraine waɗannan kayayyaki.
Ukraine is in dire need of more air defense systems and it urgently needs more interceptors.
Austin ya ce Ukraine na matuƙar buƙatar makaman da za su kare mata sararin samaniyarta, kuma abin da za mu fi mai da hankali a kan kenan.
It's a huge priority for us all today.
Sanar da wannan sabon tallafi na nuna yadda Amurka ta ƙudura aniyar tallafawa Ukraine, a cewar Lloyd Austin. Manjo General Pat Ryder, wanda kakaki ne a ma'aikatar tsaron Amurka, ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa ake sa ran Amurka za ta miƙa waɗannan makamai ga Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta gano cewa ɗaya cikin biyar na madarar da ake amfani da ita a ƙasar na ɗauke da ɓurɓushin cutar mura tsuntsaye, kamar da wani bincike da aka gudanar ya nuna. Sai dai hukumar lafiya ta duniya da WHO a ranar Juma'a ta ce haɗarin da hakan ke tattare ga lafiyar jama'a bai taka karaya karya ba, tana mai kira ga ƙasashen duniya da su faraga wajen ganin an rage yaɗuwar cutar.
The announcement comes nearly a month after an 80.
Wakilin kamfanin da nace labarai ta AP ta ce sanar da wannan zuwa ne kusan watanni 8 bayan da hukumar ta FDA ta gano kwayar cutar ta mura tsuntsai a tsakanin tsuntsayen gida da dazuka. A ƙarshen makon nan ne hukumar ta FDA ta ce tana gudanar da ƙarin guje-guje kan ko har yanzu akwai bubbushin kwayar cutar. Da cewa babu wata hujja da ta nuna cewa madarar da aka samu burbushin kwayar cutar na tattare da hadari. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai alamu da ke nuna cewa bangarorin da ke fada da juna a Sudan na shirin gwabza wani kazaman fada a birnin Alfashir da ke arewacin Darfur.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu yin magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau yawa ya aka tafi karshen mako a birnin
New York ba haka muna da lafiya kalau wallahi
to me ya dauki hankalin ka wannan mako me ka gani
to mu ne da muke dan Washington ai ba wani abin da muka gani sai hadarin gwamnati da aka bana gwamnati arewacin Najeriya
to ashe ka gane to hadarin arewacin gwamnati arewacin Najeriya da ke shigo birnin Washington me ya dauki hankalin ka game da ziyarar tasu
ito a ziyarar dai a ziyara ce mai muhimmanci duba da irin gudunmuwa da ake sa rai za ta abinda za su iya samu daga gwamnatin America da wannan cibiya ta bunƙasa zaman lafiya wanda tana gudanar da ayyuka na yaki da ƴan ta'adda a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka wanda ba Najeriya ta da cikin su muna ganin wannan abin zai iya taimakawa ya haifar da alkhairi a samu taimako da zai kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriya. Yau gashi na Allah ta taro
wato abinda ma nake so ni ma faɗa kenan abinda shi ne ya dauki hankali na musamman game da wannan ziyarar tasu ba ziyarar tasu zuwa Amurka ba sai dai damar da ta samu na yin ido da ƴan Najeriya da suka fito daga jihohi su su musu tambayoyi kai tsaye su samu ansa to kaga wannan yana da muhimmanci
kuma
a nan idan za a yi zabe dan kowanne dan takara sai ya shirye irin waɗannan taruka da zai gana da al'umma a mazabinsa
haka
ni tambayoyi game da niyyar shi da shirye-shiryen shi da dai sauransu ya ba su amsa kai tsaye to kuma har a cikin tafiyar yayin da yake mulki haka akan samu sukan tanada damammaki irin haka to amma kamar yadda ka faɗa a gida na farko dai ko an gayyace su domin irin wannan yin tattaunawa da ƴan mazabansu ba sa yarda ko da ƴan jarida ba sa yarda kwatanta ba sa yarda na biyu idan suka shiga suka kama aikin nan ganin su wani jidali ne
ba karami ba
to waɗansu lokuta akwai waɗanda sukan ce ba gwamnonin bane ba sa son gani sai dai mukarabansu ba sa ba da daman ga masu neman su gansu amma ya gani na idan suna son su gansu za su iya ganin su domin wanda suke son su gani suna gani
haka
to wannan ya nuna cewa inda a ce za su iya bada kudurtawa su bada wannan su shirya lokuta abinnan kila
wannan ta ka lokaci
suna kewayawa lokaci suna yin irin wannan za a samu fahimtar juna domin waɗansu lokuta rashin bayani shine yake kawo matashin hankali domin idan al'umma suka fahimci inda gwamnati ta sa gaba da kuma matakan da take ɗauka na shawo kan waɗansu matsaloli da kuma ayyukan da take yi to ina tsammanin zai taimaka ƙwarai da gaske amma rashin bayanin na ba rashin ba da dama ga ƴan ƙasa ko kuma fita fili ana musu bayanin nan shi kanshi ma koma baya ne a gare ni
sosai kuwa
ba komi wannan dama da zan ce murya Amurka ta bayar na gwamnonin nan su samu su amsa tambayoyin mutanen da suka fito mazabinsu ya taimaka kwarai da gaske muna kuma fata cewa ba sai sun zo nan Amurka ba idan suka koma gida za su iya ba da irin waɗannan damammaki domin a samu fahimtar juna kuma Allah ba da nasara Allah ya sa wannan ziyara da suka ko kuma wannan shiri da gwamnatin Amurka ta yi na kokarin ganin cewa an shawo kan matsalolin tsaro a Najeriya din nan da kuma samun zaman lafiya da fahimtar juna zai wannan haƙan za ta cimma ruwa
amin summa amin
to baba gurguje yau muna da akwai auren da ki an yi mana rashe da dama sabili da haka bari mu tafi kai tsaye bari mu fara daga cikin gida mu ma muna angancewa bari mu fara daga cikin gida shi wakilin mu Ibrahim Mustafa da ake walakabi da aiki da ke Maiduguri zai yi aure wato a iyalan Alhaji Mustafa Abubakar da na Alhaji Umar Idris ne a wannan ƙarshen makon suke hada zumunci da za a yi aure tsakanin Ibrahim Mustafa wakilin mu kenan da kuma amarya shi Aisha za a yi wannan auren ne a Ngumari gabas kadan da Ajilari Cross layin Goroma a Maiduguri to har Allah ya sa haka waɗannan sunayen wannan anguwa take dai na kamanta waɗanda suka san wurin za su fahimci wannan inda za a yi wannan bikin Ibrahim Mustafa Aidi da amarya shi Aisha Umar sai kuma buɗin kai da za a yi na ita iyalan Hajiya Hurera Musa na injiniya Salim Salisu Musa da kuma Hauwa Abubakar ɗan Tabawa da aka fi sani da Umi. To ni wannan budin kan ta nake mata ake bude maka na gumma shi ma yau ne za a yi da karfi bi na yamma a
wato ma auratan gaba da yake na aka musu budin kai
ya bude musu kai Yakubu Avenue a Kaduna. To Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya sa an yi dace, Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare da kai ma za ka bi.
Amin su ma gwarai kwa wannan na kani na ne ma muna mika sakon taya murna ga iyalan wakilin sarkin sharifai Kano Sidi Farida Abbas bin Adamu da Abba Sharif dan Wali da iyalan marigayi Baba Muhammad dan kadai na daurin aure ƴaƴansu Mahbub Masaud Ismail da amaryarsa Fatima Zubairu Faruk wanda za a daura a yau Asabar kenan 27 ga watan Afrilu da misalin karfe 10:11 na safe a masallacin Majalis Hausawa bayan sahafa masi kan titin masallacin Murtala a Kano. To Allah ba da zaman lafiya da zira dayyaba. To sai kuma wannan gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Harabu Inusa kai ga malawan da daurin auren yaransa Fatima Inusa kai ga ma da ake kira Ummi wanda za a daura a ranar Juma'a 3 ga watan Mayu shekarar 2024 wato Juma'ar mai zuwa kenan a sabon mako da karfe 2 na rana bayan sallar Juma'a a masallacin Juma'a na 3 bedroom Gashwa Road da Maturu jihar Yobe. Nan kuma Allah ba da zaman lafiya da zira dayyaba.
To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan dan makoyon Guman Alhaji Muhammad S Hashim Guman da na malam Abdullahi Adamu dan Barno na daurin aure ƴaƴansu Chamuilu Muhammad Hashim Shama da amaryarsa Aisha Abdullahi Bibi wanda za a daura a yau Asabar din nan kenan da karfe 2 na rana a masallacin Fada a Gumal jihar Jigawa. To Allah ba da zaman lafiya da zira dayyaba.
To amin shima amin. To baba ana aure ana haihuwa sai kuma na ukun da cikin shiya tare ana komawa ga mahalicci muna mika gaisuwar ta'aziya ga Blessing Newton da dangin ta duka domin rasuwar mamar su Kintura Elisha Kuteti wadda ta gamu da hatsarin mota ya kuma zama ajalinta a cikin wannan mako aka kuma yi jana'izar ta a jingir da ke jihar Plateau. Sai kuma gaisuwar ta'aziya ga Shehu Abdullahi Jegebe Tirakin Jegebe domin rasuwar mahaifiyarsa wadda Allah ya wa cikawa ranar Laraba. Har yanzu muna mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan Musa Fon Sarki Ritaya na Tonzal Ghana Wuri domin rasuwar ɗansu David Musa Fon Sarki wanda aka fi sani da Tuga ya rasu ne a nan Amurka baba a jihar Alabama. Za kuma yi jana'izar sa a nan a birnin Washington ranar 11 ga watan Mayu na wannan shekara. To baba da yake a nan ya rasu kuma nan za a yi jana'izar sa amma iyali dangi duka suna gida kuma daidai lokacin da ake wannan jana'izar su kuma za su haɗu a makaranta primary da take Ikan shoot a Ghana Wuri da karfe 11 na safe a daidai lokacin da ake wannan jana'izar su ma ranar Asabar kenan 11 ga watan gobe. Sannan kuma ranar Lahadi 12 ga wata za su taru a majami'ar kokin da take Li dantse na RCC Ghana Wuri da karfe 10 na safe domin addu'ar addu'o'i. To muna taya muna mika gaisuwa ta'aziya ga Reverend Samuel Magai Doc da shi wanda shine shugaban kan a Ghana Wuri. To Allah ya ji kan mamata mu kuma ya kyautata namu kasan.
To sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga sarkin Kado a birnin Accra Alhaji Tanko Ali wanda shi ma yake mika ta'aziyar sa ga surukansa a unguwar Sharifai Kano na rasuwar sarkin sa kuma dan uwansa Alhaji Sidi Aminu Ali. Sarkin Kado ya ce yana gaida sarkin Sharifan Kano da duk Sharifan Kano da na Sokoto baki daya da gidan Sidi Ali a garin Dunkwa na kasar na rashin dan uwansu Allah ya ji kansa da rahama da ba magabata duka baki daya.
yake an yi bari mu sada zumunci mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce zuwa ga Alhaji Asamatu dagacin garin Daura da Bala Muhammad Daman da Ibrahim mai wankin hula a Kimba da Sanusi madatai da Isuhu Makili madatai sai Hamidu Kalalabuwa da Babandi Mamman Bandi sai Hadafi mai computer da Yahaya na Azuri da Haruna mai shayi Azuri da kuma Zainu Aidi Malik gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Iliya mai kanti da shayi garin Daura gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Yakubu Iliyasu Digawa da Hadabi mai computer kai Iliyasu M Iliyasu Gulawa da Salisu Madatai da Magaram sai Lawal Sade Daura da Idauki Ibrahim Naibawa Kano a ƙarshe a Sani Alaska Radio Martaba yana kuma mika gaisuwa ga dukkan ma'aikatan Radio Martaba a baki ɗayan su.
Sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta bari ya huce har da mata barka da sallah daga Alhaji Goresha Ubori Yalwa Kumasi yace yana mika gaisuwa zuwa ga matarsa Aulata Jikan Baba Amidu gidan PSC a Umar Ababu da kuma surukarsa da ta fito daga Abuja wadda ta zo aure a Kumasi yace Allah ya sa ayi auren lafiya ga ma lafiya yace yana mika gaisuwa zuwa ga mutanen Yalwa baki daya musamman ma aminin sa Ofa mai yaran radio da matarsa Faiza Best Farmer magajiyar matasan Musawa na Bodiyar dake nan da baban shi Malam Lukman da dangin sa na gurin Sawa wato na Jaso family kenan da gurin Sawan Kumasi baki daya yace yana fatan wannan gaisuwa za ta isa gare su cikin koshin lafiya da alheri
amin to baba kamar yadda muke fada to bari mu rufe zangon wannan gaishe da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga barista Yakubu Sale bawa da iyalansa da barista Abbas Gata da iyalansa sai Hassan Danjuma Gata da Nuhu Danjuma Gata sai Ibrahim Sale bawa da Haruna Danjuma Gata da Jebi da iyalansu da fatar an tashi lafiya za kuma a yi ƙarshen mako lafiya baka wani labari ne da wani mai sauraron mu a yau da kullun Lado Tambaya aiko mana yace wai wata ce ƴan Najeriya ta fitta tafi fita farko ta shiga jirgi to irin waɗanda suna ji da kansu nan ne dai amma dai bata taba zuwa ko ina ba ba ta jin turanci
iko Allah
ba ta jin turanci kuma ta samu kanta da yake tana da abun hannu ta shiga irin first class din nan ko business class a cikin jirgi to ka san su sai yanda suke so
ba irin abincin gaba garin nan ba ne ko kana so ku ba ka so aka
ba ka ko ba yan wato so dan su wadan wurin zaman kawa din nan noto ana a shiga a fita a shiga a zo a tambaye su to tana zaune da kusa da wani bature ita kuma ta zuba su tira ta kura a daka dai ga gwalagwalai ga komi dai amma dai
ga dai idon gari na'am
ga dai idon gari da ka ganta kaga dala to shike nan in aka zo a tambaye su abinda za su ci in an zo duk lokacin da tana zaune kusa da wani bature duk lokacin da aka zo aka tambaye su me yake so sai ce nothing lokacin da in aka zo aka sai a zo wurinta a tambaye ta ita ma sai ta ce nothing haka dai aka yi a bada abinci ka ga kowa yana ci a bada abin nan ta ga kowa yana ci
ita ko kawo mata ɗanjin
ko ita ba
ba dugobi ba
da kaga an ci abinci a kawo wannan a kwashi a kawo wannan a kwashi ta jima ta jima ta kaga har an shiga bacci
iko Allah
ba ce mata ci kanki ba ita kuma yunwa ta dame ta tafiya ce ne me sawo yunwa ta dame ta
wayo Allah
sai ta je ta wurin ta baya ta je ta taba masu aiki da yake kaga su wanda suke gaba gaba din nan ma'aikatan suna nan kusa da su ma ba nisa
haka
shikenan sai ta je ta taba ta tace ita ba ta ga an ba ta komi ba ta ce idan babu wannan notice din ko komi ma da yake ake dashi a ba ta ita yiwa ta ce wai ba notice din ya kare komi ma a ba ta a ba ta
ina Allah wato idan nan da jira abinci ne wani irin abinci mai daɗi ne
ne wa sha take wani abinci ne mai daɗi ashe ba komi ashe take to umma in ba ba komi nan a bata abin da ke akwai
wayo Allah da rage tambaya ke
rashin tambaya ke abin da to ana bayani wata tana ba mu labarin cewa ta shiga jirgi so sai aka bata akwai wani irin bari in kira shi tuku tunda da Hausa ake ko
haka
irin wannan an daure shi da wata jar leda wani irin cheese ne in ka je shaguna za ka gan shi yanda aka yi shi wata leda ce ake saka shi a ciki to ita wannan jar leda an ka ganta ita ma da kyan gani sosai kamar alawa to sai an jar leda kawai za a bare to sai a kai ga ciko din da yake ciki to ita ana ba ta shi ta take wata alawa ce ko kuma wani abinci da haka din nan tai ta ciza tana cizawa tana yana ta sauri tana cizawa sai ta kalli wa'annan ciza ta kalli wannan ta rasa yanda za ta yi ta ce wani irin abu ne haka dai
cikin
zan ba sun gan ba dan ko ba sai ta ciza ta ce to ta rasa yanda za ta yi sai wani a kusa da ita dai dan yadda ba da ba ya lura cewa
ba ta sa abin da
ba ta san abin da yawa sai ya dauki nashi ya daga shi sama yanda dai kamar za ta gani tana kaikaitan yanda zai sai ya bude ya bude yanda za a bude ya tagaddan ta gani da ta gani sai ta yi kamar sai ta fahimci ashe wannan danjan abin da marfin roban nan ya kamata ta cire ne to sai kunya ta kama ta
sai kamar
da abin nan sai ta yi tana yi kawai sai ta rage mai tana yi tana cicizawa ta ciza ta fita ta ciza ta fita kamar tana wasa da shi a baki sai an jima ita ba sai ta ƙara gyara zama sai ta daga kamar yadda ya daga sai ta bude ta kudu ta kunya baki ki kamar ka nuna cewa ita za ma ta san yadda za a
bayi wasa take yi
wasa take yi
kai Afirka da jama'a
a'a tafiya shi da aka ci tafiya mabudi inda abin nan makaranta ko
haka yake
ko ba komi in ka fita kana samun ilimi za ka koyi wani abu
za ka samu ko mun gangantan ilimin za ka sai ka samu wani abu
haka yake da ka ba da ba tana daga mana hannu sabili da aka ci da su da burki nan muna ƙara taya abokin aikin mu Ibrahim Ango muna ƙara taya shi murna da kuma fatan za a gama ta gurgula lafiya Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin baba yakub makeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sun hada da Zulu Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku lafiya.